Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Madakin shugaban Najeriya Aisha Buhari a karo na gaba ta sake kwancewa bakin ta takunkumi ta hanyar gaya wa duniya zahirin waɗanda ke tafiyar da gwamnati ba tare da izinin mai gidanta ba baya ga wuce gona da iri da tace suna yi wajen shiga hurumin iyalin shugaban kasa. Masana kimiyya da lamarin siyasa sun tabbatar da cewa da sannu kalaman mai dakin shugaban kasa Buhari suna tasirantuwa a zakatan jama'a zuwa ga matakin da za su iya rusa bukatar jam'iyyar APC a babban zabe da ke tafiye. Da alama rikici da ya biyo bayan dagalin kafar masarautu a jihar Kano yana neman haifar da babban gibi game da makomar jihar ta kasancewa dunkulalliya mai cike da zaman lafiya tun bayan da gwamnati ya ce ko dai sarkin Kano ya karbi wannan matsayi na shugabancin majalisar sarakuna ko kuma dai lokaci zai tabbatar da hukunci akan rawanin sa. Duka dai a cikin wannan shiri na ku wani gauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Ishaq dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na ku wani gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin ƴan siyasa na ƙashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya bar dama. Mai dakin shugaban Najeriya Hajiya Aisha Buhari ta sake cire linzamin bakinta wajen gaya wa duniya abin da ke ci mata tuwo a ƙwarya dangane da yadda wasu ke zartar da hukunci ko ba da umarni game da sha'anin mulkin gwamnati ba tare da izini ko sanin mai gidanta ba, wanda hakan ta ce yana da nasaba da abubuwa na ba daidai ba da ake gani a kunshin gwamnatin. Hajiya Aisha ta ce mutane irin su Mamman Daura da Malam Garba Shehu suna aiwatar da abubuwa masu ban mamaki waɗanda sun saba da yadda ya kamata mulki ya rika tafiya tunda ko ofishin First Lady da aka rushe a cewar ta Mamman Daura ne ya bayar da umarni kuma Garba Shehu ya sanar da hakan wa duniya ba tare da sanin mijinta ba. Cikin wata sanarwa da Aisha Buhari da kanta ta sanya wa hannu ta jaddada cewa Garba Shehu yana aiwatar da abubuwa da suka wuce ka'ida kuma ire-iren waɗannan abubuwa suna kunyata shugaban ƙasa a idan duniya domin ci gaban Najeriya dai yara ta yane a wayin yardar da ƴan ƙasa suke da ita ga masu yi musu hidima a mulkin siyasa kuma ya kamata a rika gwada misali mai kyau ba wai mai haƙi ya rika yi wa alhakin da yara ta yi a wayin sa rikon sa kai narkashi ba. Mai dakin shugaban ƙasa Aisha tana mai ra'ayin cewa yadda Malam Garba Shehu ya dauke biyayyar aikin sa daga kan shugaban ƙasa ya mika ta ga wasu da ba su da ruwa da tsaki akan mulkin da shugaban ƙasar yayi rantsuwa tun ranar 29 ga watan Mayu shekarar 2015, hakan na nuna cewar ya bar jaki yana dukan taiki. Babban ma abin takeici a cewar Aisha shine yadda aikin Garba Shehu ga waɗancan mutane ke haifar da yin katsalandan har cikin gidan iyalin shugaban ƙasa. Cikin wannan sanarwa Aisha ta ci gaba da cewa laifi mafi kololuwar girma da Garba Shehu ya aikata ƙarƙashin umarnin Mamman Daura ya kai ga matakin da ya kamata ya gaggauta sauka daga kan makamin sa domin tuni ya karye yardar da iyalin shugaban ƙasa suke da ita akan sa dalilin wuce gona da iri kuma ya kamata ya cewa wannan ɗabi'a ba abu ne da za a ci gaba da lamunta ba. Sai dai kuma iya kokarin mu na jin ta bakin Malam Garba Shehu hakan mu bai cimma ruwa ba, wanda wannan labari ke bayyana hasashen wata majiya cewa baya fatan shiga hurumi na musayar kalamai ne tsakanin sa da mai dakin shugaban kasar, wata kilta yu gudun kada gar neman gira kenan a rasa idanu tunda bisa ga kallon matsayin sa zai iya yiwuwa cewar ya shiga tsaka mai wuya ne. Idan dai ba a manta ba takun sakar da ake gani tsakanin Aisha Buhari da iyalan Mamman Daura ya fara kamari ne a lokacin da wani faifan bidiyo ya karaɗe shafukan intanet da na sada zumunta. Aisha na yin koke game da yadda sha'anin mulki ke tafiya da ma yadda aka garkame mata kofa babu dalili, har ma take cewa abin ya isa haka nan, wato enough is enough kamar yadda take faɗe a harshen Turanci. Daga bisani cikin wata tattaunawa da sashen Hausa na BBC, yar gidan Mamman Daura da aka zarga da ɗaukar wancan faifan bidiyo, idan ba a manta ba ta yi martani tare da kare kanta tana mai cewa dalilin ɗaukar faifan bidiyon shine yadda ta ji Aisha Buhari na ɗaga murya akan wata kofa da suka saba kullewa ta wajen gidan da shugaban kasa ya bawa mahaifinta izinin zama a fadar mulki koda hakan zai iya zama hujja a wajen ta nan gaba. Nama dai Bahaushe kan ce sai bango ya tsage wai kadangare ke samun kafar shiga. Irin abubuwan da Aisha Buhari ke faɗe ya ƙara wa masu hamayya irin su Shamsu Kura ƙwarin gwiwa cewar yanzu dai talaka ya kamata ya san matsayinsa a game da mulkin da ake masa tunda dai gashi yanzu mai ɗakin shugaban kasar ta ƙara tabbatar da gaskiya.
domin har in uwar gidan shugaban kasa za ta iya fada cewa akwai abin da ake gudanarwa a mulkin Buhari wanda abin bai masa dadi ba amma ba yanda zai yi to kaga hiriya ce talaka kai tansa abubuwan da muka dade muna gaya duniya cewa shugaba Muhammadu Buhari bai zo kasan nan da manufa ba bai zo kasan nan dan itaimaki talaka ba mutane suna ganin cewa kaman muna fada abu ba daidai ba to yau dai gashi karshen tuka tiki tik kaga yana iya koka mata matsalar da Najeriya take ciki da matsalar da yake tsinta a yanayin mulkin sa a daka ko a wani guri idan sun kebe
wannan ya isa ma'aunin a ce duk ayyukan alherin da gwamnatin tarayyar karkashin Buhari take gudanarwa a ce wannan duk ya kore shi
kaga mu a baya da shi shugaban kasa muka yi kokarin cewa a bar kasar nan ta zauna akan turba a bar shugabanni su cikakken ikon da suke da shi amma a baya muka yi wannan koke-koken mu da shi amma yanzu ya samu gwamnati ta ya za a yi damar da al'umman Najeriya sama da mutum miliyan 200 suka baka ka dauke ta ka mikawa wasu mutane tsirari tun ana zargin nan ana magana nan a boye a boye ana cewa yan kabal ne matsalan Najeriya to yau gashi ba maganar Abba Kyari ake ba ba maganar Isma'ila Funtuwa ake ba magana take yi akan mamman daura kawun shugaban kasa Muhammadu Buhari kaga kuma talakan Najeriya ba mamman daura ya zaba ba talakan Najeriya ba mamman daura yake zaton kawo masa mafitar da zai ji sanyi sanyi
ba ai wannan bangare da aka saurara ka tsaya ka sarari martanin da shi mamman daura din zai
to ai wannan martanin ba wanda ya sai ba da shi dan ina ga ya maka ko shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin yaki ne ya ci shi a cikin gida da wajen gida
A yayin da Shamsu Kura yake wannan batu masu kare manufofin gwamnatin ta APC irin su Ibrahim Ahmad Umar na ganin cewa wannan rikici abu ne na cikin gida wanda bai kamata a rika yama didi da shi ba musamman ma kasancewar shugaban kasa gwaninsa da mamman daura din da TJ da suke da dattako a cikin gida da masha'anin mulki
idan an sami wannan kalubale daga gida ina ga duk abubuwan da take fada ba canzawa zai ba domin gida ne wanda suke da tsari a fito a yada rigimar cikin gida a watsa ta ta zama siyasa ba zai yi tasiri ba ni na ga maka ka rubuta ka aje da karfin ikon Allah amma wannan mutum dattijan mutum ne wanda ya bada gurgudo a familin su gurgudon yadda zai iya saboda ya bada gudunmawa kuma sai a kyale zargin da ake yi na suna cin karan su babu babbaka ba wai ya bada gurgudo ba na manta ya bada gudunmawa gurgudon yadda zai iya kamar ya ne zargi suna cin karan su babu babbaka wai ana gani kamar akwai shamaki da suke yi ko kuma suna kawo a cigaban gwamnatin a shugaban kasa tafiyar wahainiya ba gaskiya bane mai girma shugaban kasa mutum ne mai kare doka da oda kuma wanda kuke zargi din ba ku taba ji yayi magana ba koda a rubuce babu yanda za su ke a mutanen da suke yada propaganda a radio babu wata takarda documentary evidence da zai nuna cewar wannan mutum da ake zargi yayi magana na tabbatar da dattijan arziki ne wanda taraka ganshi da shugaban kasa dan uwansa ne na amana kuma dan an samu mulki mai girma shugaban kasa ba zai ce ya tafi ya bar shi ba kuma duk abin da mahassada za su fada ba zai yi tasiri ba ina ga maka dattijan arziki ne wanda ya taka rawar gani gurgudun yadda zai iya da ba mai girma shugaban kasa shawara domin a ci gaba da rike dukiyar talaka bisa amana
ganin shi kansa shugaban kasa Muhammadu Buhari an rasa ina ya dosa sakamakon ganin a wannan tsawon shekaru da ya kwashe babu wani abin ci gaba da aka kawo kasar
ana gani kace kasan demokradiya zargi kenan kai ma baka tabbatar ba amma mai girma shugaban kasa kwanan nan ne program ya haɗe bi ma'aikata gurgudun yadda zai iya kai karatu ka zauna ka ce sai an baka aiki wannan ya huce
Ibrahim Ahmad Umar shin a siyasance akwai wata illa game da wannan takun saka dake aukuwa tsakanin mai ɗakin shugaban kasar da kuma wancan bangare na iyalan su mamman daura dake zama amini kuma dan uwa na jini ga shugaban kasa Bashar Hayati Jantili yana da tsokaci
wannan abun zai iya rusa demokradiya kawai kida daidai ike da abu da ake yi na rashin zaman lafiya a Najeriya da wannan abun domin a siyasance abin da ta yi zai iya rusa gwamnati kar ka manta akwai zargi da ɗan adawa suke mai girma shugaban kasa cewa ba shi ke gwamnati ba wasu ne suke gwamnati to yanzu mai girma matar shugaban Aisha Buhari ta ce Garba Shehu yayi announcement cewa an soke office ɗinta amma ta tambayi mai gidanta ya ce bai san wannan ba kuma ba da shi akai ba kaga nan ba implication kaga cewa mai girma shugaban kasa kenan su biyu ne suke shigo cikin Najeriya da shi da wasu a bayaninta ta ce mamman dura ne ibawa mallan Garba Shehu umarni yayi to anan abubuwa uku ne idan mai girma shugaban kasa bai fito ya karyata wannan magana ta Aisha ba to akwai hatsari domin shiru ma ya dace in Najeriya sai da cewa abinda ake faɗa a kansa na ba shi ke shugabanci ba za a yi da shi na biyu akwai hadari a ce kana shugabanci kasa irin ta Najeriya kullun matakka tana tattakar abin da ake a gwamnatin rashin daidai baka dau hukunci ba na uku mallan Garba Shehu shi ma akwai kalubale a kansa domin a abin da Aisha ta faɗa cewa in ya tabbata gaskiya ne cewa wani ne ya bashi umarni to kenan shi ma yana daukar umarni da gurin mutum biyu
ma sai a ce wannan maganar ba a yanzu ake jin maganar rufe office din ko kwa soke office din first lady ba me yasa sai a yanzu ita take yin wannan martanin misali
dalili shine kai ka san mallan Garba Shehu sunan sa mai magana da yawun shugaban kasa ya fito ya ce gwamnati ta soke wannan office don ya kai mai yadda amma yanzu matan shugaban kasa wace duk duniya ta fi kowa kusanci da shi ta ce wannan shugaban kasa ba shi ba da umarni ba wani mutum ne Ibu Garba Shehu umarni sannan yayi to kuma tace ta tambayi shugaban kasa wanda mijinta ne kan tsakanin miji da mata ya ce ƙarya ne ai dole hankali ita ce
amma wannan ba magana ce ta cikin gida iya isu isu ba wata kila ita take fito da shi a idan duniya
to wannan a siyasance da kuma a mu'amalance shi yasa yake cewa mai girman shugaban kasa yana da mu'amala da cikin gidansa idan ku bai maganta matsalar cikin gidansa ba ba zai iya maganta matsalar Najeriya ba
Alhaji Bashir Hayatu Jintile kenan guda cikin dalibai dake nazarin siyasar duniya daga mahanga ta masana kimiyyar siyasa fa shin wannan rigima za ta iya shafar makomar jam'iyyar APC musamman idan an zo gabar da bukata ke fito da halin kowa wato babban zabi kenan dake tafe Professor Kamil Sani Fage ya amsa wa kowanne gauta wannan tambaya
ta dai magana ko kalamai na dan siyasa suna da tasiri idan aka auna waye fade su kuma a wani lokaci ya fade su misali wannan maganganu da matar shugaban kasa take yi zai yi tasiri a siyasa ta gaba dalili ko shine masu zabe mafi akasari za su auna ita gwamnati ne da irin kalamu manya manya a ciki ko jigogi da suke cikin ita gwamnati ko kuma wanda suke cikin jam'iyya dan haka maganganun da take fada za su yi tasiri a zabe ba wai lalle su sa jam'iyyar ta fadi ko kato ta ci ba amma za su ba da dama mutane su auna su ga me ita gwamnatin tai sannan kuma wannan zai ba wa abokan hamayya dama inda za su cafi maganar su taya madidi da ita domin su ga cewa sun cimma burin su na jawo hankalin jama'a dan su samu ƙuri'a gare su
Professor Kamilu Sani Fage kenan malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa dake Jami'ar Bayero a Kano. Wannan dai batu ne da wata kila zai iya ci gaba da haifar da sabbin bayanai masu alaka da mulkin da ake yi. Da idan hali yayi za mu ci gaba da bibiya. Amma kafin nan ta bangaren wakilcin majalisa wanda shi ma ya shafi makomar talakan kasa, akwai wasu kudurori guda biyu da muka je dan majalisar wakilai na tarayya Honorable Hafiz Kawu Ibrahim ya gabatar a gaban majalisar.
Daya kuduri ne na samar da jami'ar fannin noma da kuma kuduri na samar da babban katafaren fannin lafiya bangaren gwamnatin tarayya wato Federal Medical Center a garin Ganduje dake Dawakin Tofa shi kuma wannan kuduri Federal University of Agriculture and Technology a Taurauni da abubuwa yawanci da suka shafi fannin noma ma'aikatu a wannan karamar hukuma ta mu ta Taurauni suke hade jan jama'a Riba Basin headquarters ce sannan akwai Federal College of Crop Produce ita ma anan Taurauni take sannan akwai wannan research bangaren noma ta ABU Zaria wanda take kan titin Taurauni ita ma anan Taurauni take kuma in ka dubi yanayi na jihar Kano baki daya irin harkan noma da abubuwan hada-hada da ake da suka shafi fannin noma in ka kula muna buƙatar jami'a domin bunƙasa wannan harka ta noma ita kanta duniya yanzu tana sa ƙarfi ne bangaren harkan noma sannan bangaren lafiya in aka duba za a ga banda asibitin horarwa na Aminu Kano ba mu da wani babban asibiti na gwamnatin tarayya in ka dubo ƴan jihohi kamar Bauchi za a ga suna da asibitin koyewa kuma suna da wannan Federal Medical Center to shi yasa na kawo wannan kuduri duba da irin gudunmuwa da shi kansa mai girma gwamna yake ba mu a wurin ganin Kano ta ci gaba to kaga an aka wannan fanni na asibiti aka kai garin Ganduje an taimaka wa jihar Kano an taimaka al'umma sannan an taimaki mai girma gwamna wurin ganin ya ƙara bunƙasa abubuwan ci gaba na jihar Kano
iyaya wannan kuduri na kai kasance ga wurin sauran ƴan majalisa
ƴan majalisa duka sun nuna za su bada goyon baya musamman ƴan majalisan mu na jihar Kano saboda dukkan su masu san ci gaban jihar Kano ne
Honorable Hafiz Kawu Ibrahim kenan wakilin Taurauni a majalisar kasa da yake dai ribar wakilci ita talaka ke kirgawa domin yiwa jakadu hukunci idan ba a manta ba a kazauran jihar Jigawa ana samun musayar ra'ayi a game da nagartar wakilcin suna majalisar jiha har ma wasu rukuni na mabiya na fatan yiwa wakilin nasu kiranye cikin masu tsokaci akan matsayin Honorable Bala Hamza Gada a wannan take har da Sani Isani
akwai wasu ɗan mazabu guda 7 wanda suka yi hunkuro suka taho da muna yunkurin cewa haɗa kai mu gudu tare mu tsira tare wanda daga ƙarshe su suka taho suka so su raba kan al'umman mu suka ware kai suke cewa su nasu daban za su yi muka fito mu ga namu su mazabun su 7 to wannan manya-manyan jigo na cikin wannan kungiya ta mazabu 7 su ne wanda nike masa kallon kai ci ko in ce musu ina musu matukar da na sanin abin da suka yi
kungiyar ta mece ce
kungiyar su ta wai mazabu 7 da suka ware kan a zabi Bala Hamza Zagada kuma mu mun san da man baye shi bane. Balahan Zagada shine dan majalisar jaha wanda ke wakiltar Kazaure. Yanzu rabon shi da garin tunda aka ce an yi zabe ba mu ƙara ganin Balahan Zagada a cikin garin mu ba.
Madama sharadi ne lalle sai kun zo kun ganshi inda yana gabatar muku da abin da kuka tura shi.
A bai gabatar da kami sai wasu wakilan shi wanda ke da su wanda sai sun ga dama ma za su kula ka. Kaga inda suke ma ba za ka gansu ba. To kana matsayin ka na wakili a ce ba za ka zo inda al'umma ka suke ba. Gidan ma da ake magana Balahan Zagada bai zo gadar barantana idan yana cikin garin Kazaure.
Wani ba zai ce dama tunda ba ku zabe shi ba kuma yanzu dan kun zo da irin wannan kalamai ba abin.
Saboda mun san cewa ba mutum bane wanda zai yi wa mutane adalci. Tunda mun kamanta shi a baya mun ga cewa ga yadda yake. To yau kuma gashi sai na je yau ga su suke kuka da shi. Alhamdulillah nake jin dadin wannan abu da suke yi. To tunda suna magana za a zo a kiranye zamu zo mu hada kai tunda mu mun tattara kayan mu da man kan cewa zamu zo mu hada karfi da karfe da su. Mu yi diyyar da zamu yi maga cewa
su kai da yawon yan wannan maza ba ka zo kake ko magana ko a karanta.
Maza ba hudu gaba daya din gurungun ta cikin garin Kazaure wanda take a cikin gari da ita nake wannan magana.
Su al'umar ne suka ce suna goyon bayan adawa da wannan dan majalisa
na. Sosai mako muna nan kan baka mu mun hada karfi da karfe in Allah ya yarda zamu hadu da wannan mazabu guda bakwai da namu guda hudu muga diyyar da muka yi muga mun maido shi kasa shi Balahan Zagada dan majalisar mu na garin Kazaure.
Madashi Sani E Sani dan siyasa daga Kazauren jihar Jigawa. Idan muka dawo nan Kano kuma zamu dauki kalaman matashin dan siyasa Musbahu Ibrahim Tsangaya na karamar hukumar Albasu wanda ya shigo yana ƙara fayyacewa duniya dalilai da suka sanya su suke fatan a ce daga liman fa sai na ibi a kujerar mulkin gwamnatin Kano.
Musamman mu ƴan yankin Kano ta Kudu wannan ziyara da ya kai karamar hukumar ta kai da Sumaila wanda ya je bada gudunmawa na kayan abinci da kayan aikace-aikace na gidaje saboda akwai al'umar yankin karamar hukumar ta kai da Sumaila wannan ambaliyar ruwa ya rubuta da su a wannan yanki. Mai girma deputy gwamna da kansa ya je ranar Talata ya je bada gudunmawa 100% yasa mu ƴan yankin Kano ta Kudu muka shigo karkashin jagorancin matasa ne muke faɗa wa al'umma su sani mu muna nan zama daren dam a 2023 muna ga al'umma jahar Kano daga liman Sina Ibi wannan
to amma kana jin waɗanda suke kalubalantar fa wannan magana cewar deputy gwamnati shi za a tsayar takara akwai waɗanda watakila sun shagaban sa ko
ha ba dan jarida kada ka manta fa abokin rande da damuna shine aboki ba abokin kaka ba wannan dalilin yasa muka shigo muke daga murya akan lalle mai girma gwamna ka tsaya ka lura da hazikin wannan deputy naka shine mai kaunar ka shine mai al'umma jahar Kano
kuma ana ganin kamar bukata ta fi tasiri a lokacin da aka zo irin wannan kaka ta zabi
kada ka manta fa in jahu sa suka ce da baki wulik ga da baki dilim da baki dilim ga da baki sitik da baki
gwamna akwai sakamakon da zai samu a siyasance idan ya tsayar da gauna
a wannan baka ga siyasar ta haska ba yasa nake ga maka da baki sitik ga da baki wulik ga da baki dilim ga da baki baki da baki baki ga da haske daga haske haske ga da haske hasken shine Dr. Nasir Yusuf gauna amanar gwamna na hannun damun gwamna kuma muna kira akan duk wayanda suke kalubalantar jam'iyyar APC a jihar Kano muna tabbatar da su rugunsu mun tsaka riga matsatsu tabbata ta tabbata da ta ba a ciki duk batta da ba ta ba tabbata batta ba ta tabbata ba.
Musbahu Ibrahim Tsangayan Albasu kenan shugaban matasan jam'iyyar APC na yankin Kano ta Kudu a tafiyar daga liman sai na ibi ta gidan gauna. Nan gaba kadan za mu shiga batun ludani da takaddamar da ke ci gaba da aukuwa kan shugabancin majalisar sarakunan jihar Kano bayan daga likafar masarautun dan da gwamnati ta yi. Amma kafin nan bari mu leka kasuwar kantin kwari da muka ji shugaban ƴan tebura Muniru Yunusa Dandago na jaddada goyen bayansa game da shugabancin sabon MD na wannan kasuwa Alhaji Abba Muhammad Bello har ma yake nesanta kansa da waɗanda ya kira ƴan san cika aljihu.
Godewa mai girma gwamnan jihar Kano Kadimul Islam bisa kawo mana shugaba gwarzo wanda ya cancanta ya dace da mu Dr. Abba Muhammad Bello MD kwari Allah ya saka masa da alkhairi bisa tiritirin da yake da mu. Hakanan nake ƙara jaddada muku ku ƴan kasuwar kantin kwari kamar yadda kuke kawo mana orafuffukan ku sama da 30 a yanzu haka mun samu nasarori akai daga office din MD zuwa gwamnati cigaba da zuwa za kuma mu cigaba da muku wannan gwagwarmaya insha Allah. Wannan ne yasa muke ƙara bashi goyen baya na hadin kai 100% da mu da duk kungiyoyin da muke da alaka da kasuwar kantin kwari muna goyen bayan Abba Muhammad Bello albishir ƴan kasuwar kantin kwari yanzu haka mai girma gwamnati Kano bisa jagorancin MD muka dinga shiga muna fita ya tabbatar mana da za a yi wa kasuwar kantin kwari sola gaba dayanta. Na biyu ƴan tebura kuma ga wani alkhairai nan insha Allah ana dabda shiga cikin sa da yaddar Allah musamman samun makomar waɗanda suka rasa guraren su. Ina ƙara jaddada muku barranta kanmu da waɗansu mutane da suka yi group suke cewa su shugabanni ne dan bukatar kai suka nada kansu wannan shugabanci ba ma tare da shi
su waɗancan din me yasa ba kwa tare da su
ai mu abinda muke bukata ci gaban kasuwar kantin kwari da jihar Kano ai muna da jaddada mutane kada wani mutum ya zo ya nemi ya bashi kuɗi a gurin masana'antar sa ya bashi wanda ba shaidar gwamnati a tare da shi wanda yake akwai lobo na MD na kasuwar kantin kwari wanda an fidda shi kowa ya san shi. In mutum bai zo da irin wannan sifar bai zo neman kuɗi a gurin ka bukatar kai ce in ka bashi wannan mu bai shafe mu ba. Hakanan kuma idan mutum ya shigar da kansa cikin wannan tsarin ko ya sani fa baya tare da gwamnati kuma baya tare da MD.
Maneri Yunus Sa'ad dan dago kenan shugaban ƴan tebura na kasuwar Kantin Kwari a jihar Kano. Da wannan kuma zamu koma kan batun da yafi daukar hankali a siyasar jihar nan, wato batun takon sakar da ke ci gaba da aukuwa tsakanin masarautar Kano da kuma gwamnati tun bayan dagali kafar masarautun nan hudu tare da bawo mai martaba Malam Muhammad Sanusi na biyu shugabancin majalisar sarakuna. Idan dai ba manta ba tuni umarni ya fita daga wata kotu dake dakatar da gwamna Ganduje daga kafa majalisar sarakunan da ma shugabancin ta, wanda daga bisani gwamnatin cikin wata sanarwa ta bakin kwamishinan yada labaran ta take cewa wannan ba wani abu ne mai tada hankali ba, domin dai bai shafa ba kuma ba zai taba shafar waɗannan masarautu da aka kirkiro ba, tare kuma da yin kira ga mutanen kanan baki daya su kwantar da hankulan su. To amma bayanai dake fita na nuni da cewa tuntuni ita masarautar Kano bata ma san da wancan matsayi da gwamnatin ke son nada mai martaba Malam Muhammad Sanusi na biyu ba, tunda ba a kai mata takarda a rubuce ba, wanda shi kuma gwamna Gandujan da kansa cikin wata tattaunawa da sashen Hausa na muryar Amurka yake cewa wannan tsohon labari kenan.
To an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda, saboda haka muna sauraro amsa daga wajen su. Idan an kama aiki ai kaga an yadda kenan, an kuma an bada amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan. Idan kuma aka yi shiru ba a kira meeting ba to kaga ba a karba ba kenan. Idan kuma aka rubuto amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan.
Idan aka ji shiru a ƙarshe kuma aka rubuto wanda ya nuna sabanin aiki da gwamnati ta bayar, menene matakin gwamnati na gaba?
Lokaci shi ke bada amsa.
Gabanin wannan lokaci da zai bada amsa, ana sanadai cewa akwai bangarorin al'umma da dama da ba sa farin ciki da wannan motsi na gwamnati, cikin su kuwa har da wasu dattawa a Kano da suka fayyace matsayin su cewar matakin da gwamnati ke dauka abu ne da zai karya daraja da kimar sarautar gargajiya baya ga rushe tarihi na tsawon zamaninnika, wanda rashin jin wannan shawara daga gwamnati ya sa masu hamayya irin su Alhaji Jinagoda ke ganin akwai bukatar sauran dattawa dake wasu makotan jihohi da su kawo wa Kano dauki.
Domin dukkan manyan da suke jihar Kano sun fito sun magantu sun ce mai girma Ganduje dan Allah dan Annabi ka rabu da wannan maganan masarautu da ka kirkiro kake yi, Kano ta zauna lafiya. Domin zaman Kano lafiya kai kanka zaman ka lafiya ne. Idan fitinar ta tashi daga jihar Kano wallahi za ta iya hadiye Najeriya. Kotuka sun masa magana sun ce duba Allah ya duba Annabi ya tsaya a inda yake, amma ya ke tsaya a inda yake.
To wai nada sarakunan ne yake abin fitina abin da zai kawo ci gaba ga yankunan da aka nada musu waɗannan sarakuna ko kuma?
To idan baya jin magana na mi isa lokacin da kotu ta ce a daina bincike akan magana fefan bidiyon dala, shi fa kotu ya tafi. Kotu ta ce a tsaya, aka tsaya aka daina binciken. Yanzu amma kotu ta ce a tsaya da magana wa'annan masarautu, a tsaya sai an saurari abin da za ta ce, ba a girmama kotu ba.
Wai me aka yanzu da ya nuna maka cewa ba a martaba kotun ba?
Idan an martaba ta ba abin yana kotu ba, dan me ba zai tsaya ba? Wannan shi yake nuna cewa abin da babba ya hanga yaro ko ya hau kan rimi ba zai gano shi ba. Ya kamata idan dai mai girma Ganduje kishin Kano ke yi wa'annan sarakunan da yake yi cewa zai yi wa ansa asubutoci, me isa a baya duk wa'annan abubuwan da zai yake cewa zai bi yi ba sai yanzu in yayi wa'annan masarautar? Wannan shi yake nuna cewa da wannan fadawatan manufa yake wannan abubuwan. Domin in ya ci gaba da wannan abubuwan mu mun san ba san Kano yake ba, ba san jihar Kano yake ta zauna lafiya ba.
Alhaji Jinagoda kenan dan hamayya da gwamnatin APC. Sai dai kuma yana waɗannan kalamai ne a gabar da zauren kare kima da ci gaban jihar Kano ke jaddada goyen baya bisa dokar daga darajar waɗancan masarautu, wanda a yayin wani taron manema labarai shugaban wannan zaure Farfesa Abdul Salihi ke bayyana dalilai da suka sanya su dole su marawa duk wata manufa ta ci gaban al'umma baya.
Maganan masarautun nan abu ne wanda yake zai rarraba ci gaba zuwa gurare daban-daban a jihar Kano. Banda wannan a cikin birnin Kano kansa ka duba inda ake cinkoson motoci. Idan ya zamanto cewa kana da makaranta a masarautar Rano a bici da karaye da gaya, kana da asibiti na kirki a Rano da bici da karaye da gaya da sauransu, da sauran abubuwa da al'umma suke bukata wanda ya kama na dole, kaga ba sai kullun sai ka to cikin birnin Kano ba. Kenan za a rage wannan cinkoso da yake cikin birnin Kano, za a rage cinkoso a motoci, za a rage matsalar yawancin mutan Kano waɗanda suke wajen birnin Kano, waɗanda ƴaƴansu in sun zo suna rasa ma gurin da za su iya kwana domin su karatu a makarantun gaba da sakandare. Sannan kuma ka duba shi kansa yanzu cewon jihar Kano sanatoci uku suke wakiltarta, ka dauki sauran jihohi ka gani wanda suke suna da 19 ko 15, saboda inda suke kankanta in ka rarraba aje za ka rarraba Kano, kaga za ka ga cewa mun samu wakilci. Ka duba yanzu a Jigawa suna da jami'a ta tarayya, idan da a ce Kano ma ta rabu misali, kaga za ka samu karin jami'oi wanda za su ba a za su mora kusa da su da sauran facilities federal medical center da sauransu so wannan shine gaskiya abin da yasa muka cewa ya kamata mu zo mu ƙara yi wa mutane bayani cewa mu muna goyen bayan wannan abu kuma jama'a su goyawa gwamnati baya domin ta tabbatar cewa waɗannan masarautu sun samu kafuwa kuma an samu abubuwan ci gaban da ake bukata kamar inda aka tsara dan mutane su samu saukin rayuwa kuma daga ƙarshe mun yi roko ga su sababbin masarautun su goyawa mai martaba sarkin Kano baya a matsayinsa na shugaban Council of Chiefs i zamanto cewa an samu haɗin kai da ci gaba
Professor Abdul Salihi kenan shugaban zauren kare kima da ci gaban jihar Kano
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima Adam Suleiman da Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan Uwarano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a